ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana ranar litinin ce wadda ta daidai da 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 22 ga watan september shekara ta 2008 muna ainihin karatun littafin tahzib kitabut tauhid na al-imam ibn khuzaima allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tahzibin ad-doktor samir ibn amin az-zuhairi allah ya saka mishi da alheri idan jama'a ba su manta ba wannan littafi ne da ke bayani dangane da siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda ya siffanta kanshi da su a cikin alqur'ani da kuma siffofin da manzon shi ya siffanta shi da su a cikin sunnar shi ingantacciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya mana bayanai dangane da abin da ya shafi siffa Allah madaukakin sarki ta cewa Allah yana da siffa ta fuska wato fuska siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki to mun fara karanta hadisai akan haka bayan ayoyi da ya kawo sai lokaci ya kure mana a yau shine kasar na 8 insha Allah ta'ala za kuma mu ainihin ci gaba da karanta insha Allah za mu tashi hadisi na 17 ko an abi wa'il anna shabasa ibn rabi'i qama fa salla ila janbi hudhaifata fa basaqa bayna yadayhi فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذا ثم قال إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا عن أبي وائل دقى أبي وائل من تابعين يتي أن شبث ابن الربعي لمن شبف الربعي قام فصلى الى جنب حذيفه يعني كيسي صلى اجيفا حذيفه شما شبف دين تابعي له فبزق سي كاكي تو زاكو غغبان فبزق سي كما يسا ا cikin kausi ko sai ce fabasaka wato a cikin wata riwaya ba a cikin wata ziyada ba a cikin wata riwaya ko aka ce fabasaka sai ya ainihin yi tofar da majinan haka ko yawo baina yadayhi a gaban shi wato ku duba yana sallah yana fuskanta alqibla sai ya kaki sai tofar da majina a gaban shi bai tofar da majina a gaban shi fa qala hudhaifa sai hudhaifa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an za manzon Allah ya hana yin haka za din ai ita ce dai da kika sani da ha za dan dama ha din daban za din daban ha harfu tanbihin ذا اسم اشاره مبني على السكون لا محل له من الاعراب هكا yake ne irabin shi to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yin wannan thumma qala sannan sai yace innal muslima idha dakhala fi salatihi aqbala Allahu ilayhi biwajhihi lalle dai shi musulmi idan ya ainihin wato shiga cikin sallar shi sai Allah madaukakin sarki sai ya fuskanto shi da fuskar shi mana idan musulmi yana fuskanta alqibla yana sallah sai Allah ya sa fuskar shi shima yana kallon wannan musulmi wannan hadisi dalili ne akan cewa Allah yana da fuska kenan tun daga har gashi yana fuskantar musulmi da ita in musulmin yana sallah fayunajihi sai Allah ya rinka ganawa da ainihin wannan musulmi sabda ainihin wato kake sallah ko sabda kike sallah kike fuskanta alqibla Allah madaukakin sarki yana fuskantar ki da fuskar shi sai zama kamar kuna ganawa kenan sai manzo Allah yace fala yansarifu hatta yansarifa anhu Allah ba zai kauda kanshi ba Allah ba zai kauda fuskar shi daga wannan musulmi ba har sai shi musulmin ya kawar da tashi fuskar daga Allah aw yuhdisa hadasan ko kuma yayi wani laifi a cikin sallar in kika aikata wani laifi ko kika wani abu da ba daidai ba to sai Allah ya rabu da ke kun fahimci wannan da kyau wannan hadisi yana nuna mana falalar sallah da nuna cewa idan musulmi ya fara sallah yana fuskanta alqibla Allah yana fuskanta shi da fuskar shi to wani hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari wanda ya kara fassara wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yake cewa Allah madaukakin sarki yace ya kasanta fatiha tsakanin shi da bawan shi idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai Allah yace waɗannan yabo ne da kirari bawa na yi mini. Idan bawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, sai Allah madaukakin sarki sai ce wannan tsakanina da bawa na ne, wato bawa na ya tabbatar da cewa zai bauta mini sannan kuma yana neman taimako a wurina. Kun ga ka bawa Allah nashi haƙƙin na bauta, sannan kai kuma kana neman Allah madaukakin sarki ya amsa maka da neman taimakon da kake mishi. Sannan in bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu hanya mai ƙaƙƙiya, sai Allah ya ce abin duk da bawa na ya roƙe ni zan bashi. Siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba, ba kuma hanyar batattu ba. Yanzu anan akwai ganawa da wannan hadisin yake bayyana mana, ita ce sabda kike karatun Fatiha da farkon ayoyin nan sai Allah madaukakin sarki yana cewa kina yaban shi. Daga lokacin da kika zo kina cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai ce to radina shi ne, radina ki ne. Sabda kike cewa ihdinas siratal mustaqim, sai Allah ya ce duk abin da kika roƙa za ki samu. Wannan ganawa ce ko ba ganawa ba? Ganawa ce. Dan haka manzon Allah ya ce idan bawa ya fara sallah ya san muhimmancin inda yake fa, ya shiga taitayin shi. Ma'ana yanzu aka ce yar addu'a ya aika miki da gorar gayyata, ke malama wance ko madam wance ko Mrs wance ko hajiya wance, ki zo yana so za ku tattauna. In kika je fadan nan yaya, duk wani soshe soshe za ki yi shi, duk wani mutsu mutsu za ki yi shi, a natsuwa za ki baran daƙam, haka ne ko ba haka ba? To wannan fa Ubangijin da ya halicci kowa da kowa ne, kun fahimta? Saboda haka idan an shiga sallah a rinka natsuwa, idan an shiga cikin sallah a rinka tsaye da fuska tana fuskanta alƙibla daidai, idanuwa ne kawai aka ce an yadda su fuskanci ko su kalli daidai inda zaki aje goshinki in kin yi sujuda. Amma ba haka ba, ba a wasa a sallah jama'a, kuma a koya wa yara haka, so ake yin kakkame a sallah a gane cewa lallai wannan yana da ladabi a gaban Allah. Amma mutum yana sallah yana soshe-soshe, yana sallah yana mutsu-mutsu, yana sallah yana waige, wannan musiba ce ga musulmi. Domin inda musiba take shi ne saddaka kabbarta Allahu akbar, sai Allah ya sa ido yana kallonka. To kana kaucewa ko kana mutsu-mutsu sai Allah ya baka wuri ya ce wannan sakarai ne, ai musiba ta faru. Allah ya kiyaye. To wannan hadisi kamar yadda kuka ji haka Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi, al-Imam Ibn Majah da Abu Bakar Ibn Abi Shayba da al-Imam al-Marwazi sun ruwaito wannan hadisi. Al-Marwazi ya ruwaito shi a cikin littafin Ta'zim Qadr as-Salah. عن أبي وائل قال أبو وائل يساك تشيوا كنا عند حذيفة منا زون أورم مال من حذيفة فقام شبث ابن الربيعي في شبث الربيعي يتاشي فصلى سيي صلى فبصق بين يديه سيي كاكية توفر أقبانشي فقام له حذيفة سي حذيفة يتيدشي يا شبث يا كي شبث لا تبصق بين يديك kada kai kaki ka tofar gabanka, wala an yaminika kar ka tofar dama da kai, fa inna an yaminika katibal hasanati, saboda dama da kai mala'ikan da ke rubuta ayyuka na alheri yana nan, dan haka kar kai kaki ka tofa mishi. Walakin an yasarika, sai dai ka tofar hagu gare ka. Ta yawa ki ce to hagu kenan mala'ikan da ke rubuta zunubi shi a iya kwalba mishi yawo? Ba haka yadda kuka ɗauka ɗin nan ba haka ba ne. Mala'ika ɗaya ne yake rubuta ayyuka, da ake cewa wai dama akwai mala'ikan da ke rubuta ayyukan alheri, hagu mala'ikan da ke rubuta ayyukan zunubi. Wannan ba daidai ba ne. Mala'ika guda ɗaya ne shi ke rubuta alheran, shi ke rubuta sharrin. Amma a nan an bayyana cewa yana dama ne yana rubuta ayyukan alheri, saboda manzon Allah bai son abin ma da za a ambaci sharrin. Mala'ika guda ɗaya ne, da ake cewa ai menene raqibu da atidu, wannan kuskure ne. Mala'ika ɗaya ne, suna ne ta gayan suna irin sunana. Yanzu sunana Muhammad Awwal ba sunan mutum biyu bane, sunan mutum ɗaya ne. Kamar Bahaushe ba yana da Hawwa Kullu ba, sunan mutum nawa ne? Sunan mutum ɗaya ne amma ta gayan suna ne. To haka raqibu atidu sunan mala'ika ne kwa ɗaya, amma sunayen ta gaye ne. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Aumin wara'ika ice ko kuma ka ainihin yi kaki ka tofar bayanka. Fa innal abda idza tawabba'a, domin idan bawaye alwala, fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwala. Na'am. wato Allah ba wai ibadar kadai yake so ba, yana son kyautatawa. Dan yanzu da sallah ta kusa, sai da kika zabi tailor da ta iya riga, ta iya style sosai, haka ne ko ba haka ba? In kika je takalmi aka ce miki ga wanda aka yi a kantin kwari, ko ga wanda aka yi a kofar wambai, sai kike ce a'a, dan Italy nake so, dan Spain nake so, ina son dan Faransa ne. Sai ce miki to wannan fa 30,000 ne, wannan kuma 350 ne. Sai ki bar na 350 sai ki sai na 30,000, saboda me? Saboda kai kina son ki kashe kuɗi, a saboda ya fi kyau. Dan haka Allah yana son a kyautata a wajen yin shi ibada. Dan haka yace tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ne dan ya gwada ku, ya ga wane ne zai fi kyautata aiki. Da ki tashi a dare ki sallah raka'a 100, wanda ki raka'a 2 mai lafiya wanda baki ta a cikin hayyacinki, ko kun fahimta? Yanzu lokacin da ake zuwa tahajjud din nan da tarawih, in kika fara jin bacci sallama ki kwance ki, amma a ana yi kina dan gangade haka kina dan umri me zafi sallar farilla. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ka tashi kana sallar farilla a halin kana jin yunwa, ko kana jin kashi, ko fitsari, ko kana jin bacci ba. Sai annabi ya ce saboda zaka iya kokarin yaban Allah saboda bacci rinjaye akan ka, sai ka je ka zagi Allah baka sani ba, saboda bacci matsala ne. Ai jama'a, mafi yawancin haɗurran da ke faruwa bacci ne yake kawo su, na manya-manyan motoci musamman. Mutum ya sha dare yana gudu da mota, asubahi na zuwa da sai ya tsaya ya sallah ya kwanta ya huta, a sai ya ce ai ya kusa shiga gari, sai ku je ku same shi ya cike babban kwatamin da ke wajen garin. Ba dan kun ga saboda me? Saboda bacci. Ana lokacin sallar tahajjud din nan liman ya ce sai ya yi raka'a 11, ke kuma an yi raka'a 3 sun fara jin kasala, sai ki kwashi takalman ki ki tafi gida, ya isa. Ina fata an gane, ba a kuntatawa a cikin ibada. Abin da yasa ibadar nan jama'a so ake yi ta har mu mutu, to in ku aka kuntata yau ka sha wahala, gobe sai ka je wance zaki je tahajjud ce kai sai gobe kin dan shakata, kuma jiji wance zaki je ka ai limamin ne wallahi tallahi. To yanzu kin fara fushi da me kenan? Kin fara fushi da ibada saboda kin kuntatawa kanki. Shi yasa su malimai dole ne su dubi yadda sunna take, su aikata sunna. Wata ran liman ya raka'a 11, wata ran yayi 9, wata ran yayi 7, wata ran yayi 5, wata ran yayi 3, wata ran ma ya tashi raka'a 1. Ba wanda ya isa yace liman dan ne, in kaga ɗaya te maka kadan sai ka cika sa saura. Sallar farilla ce keke da keke raka'a 4 sallar azhar ba ragi, sai in kasru ake. Magariba keke da keke ko a wani hali raka'a 3, amma sallar dare mafi yawancin ta raka'a 11, mafi karancin ta raka'a 1. Saboda haka in kin ga dama sai ki tashi gaban gadanki ki kabbarta Allahu Akbar, ba kuma sai kin sauke Qur'ani ba. In kika yi Allahu Akbar din nan zaki iya jan amanar rasulu ita kadai, zaki iya karanta ayatul kursi ita kadai, ke in ma ke ga dama kina cewa ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, in kika ce amin sai ki Allahu Akbar, sai ki ruku'u. Ba a so a kuntata a cikin ibada, saboda manzo Allah yace Allah baya gajiya da rubuta muku lada, sai dai ku ku gaji da ibada. To in aka ce musulmi ya gaji da ibada, ai matsala ta faru. To kuma me ke kawo ka gaji da ibada? Shi ne in ka tursasa wa kanka abin da ba za ka iya ba. Yasa duk wani abu ko wurin wa'azin nan kika wayi gari zaki zo, sai kika ji bacci na damun ki, kake ce bari dai in daure. Ba biki bane tunda wance ta zo dole sai nazo, wance ta zo sai goma ni ma sai nazo sai goma, a'a kin gaji sai ki gyara gado ki kwanta ki bacci. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Ba gaba sai ki bai masallaci ana sallah kina gangadi, ko ana karatun kitabut tauhidi ke kuma kina bacci, kin ga ba tauhidi kenan. To shine sai Allah madai, sai malai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal abda idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a, domin idan bawaye alwalai kyautata alwalat tashi. Kyautata alwala shine kowace gaba ki tsaya ki wanke ta ta wanku, sannan kuma ki wanke iyakar gabar, kar ki sake ki na kasa a samu lum'a. Thumma qama ila salati, sannan sai tashi sallah. Aqbala Allahu alayhi biwajhihi, sai Allah ya fuskanto shi da fuskar shi. Fayunajihi, sai Allah ya gana da shi. Dan haka fala yansarifu anhu hatta yansarifa, Allah ba zai kawar da fuskar shi ba har sai shi bawan ya kawar da tashi fuskar. أو يحدث حدثا أو يحدث حدث سوء ko kuma sai in ya aikata wani mugun abu wannan hadisi ma sahihi ne kamar da kuka ji al-Imam Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi sannan kuma Abdul Razzaq da Ibn Abi Shayba duk sun ruwaito shi an al-Harith al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala inna Allah awha ilay ila Yahya Yahya ibn Zakariya alaihi salam al-Harith al-Afqa al-Ash'ari sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna Allah awha ila Yahya ibn Zakariya Allah yayi wahayi ga Yahya dan Zakariya annabi Yahya kenan ko alaihi salam Allah ya kara mishi aminci bi khamsi kalimatin maganganu ne guda biyar an ya'mala bihinna yayi aiki da su wa ya'mara bani isra'ila an ya'malu bihinna sannan kuma ya umarci bani isra'ila cewa su ma su yi aiki da su fa dakara alhadisa bitulihi sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi hadisi ne mai tsawo cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Yahya ya yi wa'azi ya ce wa bani isra'ila su aikata wasu dokoki guda biyar wa qala fil hadisi a cikin hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abubuwan da Allah ya ce wa bani Yahya ya ga bani isra'ila wa idza kuntum ila salati idan kuka tashi sallah fala taltafitu kakkurin kayin waiwaye inna Allah yuqbilu biwajhihi ila wajhi abdihi domin Allah yana fuskantar da fuskar shi ta fuskanci fuskar bawan shi wannan hadisi dalili ne akan Allah yana da fuska wannan dokokin da Allah ya aika bani isra'ila kenan kun ga sun dace da irin dokokin ina fata an gane wani abu mamaki kun ji dai annabi zakariya ai annabi yahya mai wa'azi ne da ainihin wato bani isra'ila ko amma yadda kuka ga ɗan bid'an Najeriya suka je suka turka malam ja'far bindiga bullet guda biyar ko guda hudu tun daga kirji har ma rashi haka bani isra'ila suka danne annabi yahya da shi da uban shi zakariya suka yanka su a cikin masallacin baitul maqdis yasa wannan jarima an nakra mugun aiki na a ce a je a kashe malami har masallaci aiki ne wanda yake ya dade a cikin yahudawa har cikin masallacin qudus aka danne annabi zakariya da dan shi yahya aka yanka su kuma aka je aka bude kasuwanni aka ci gaba da harka kamar ba ai komai ba kuma wai a sare ba a zauna lafiya da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine bani isra'ila albarka gashi nan abinda mutanen Kano suka yi kenan malami mahaddacin alqur'ani yana cikin sallah bindiga bullet 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 guda hudu haka har da hannuna muka dauki malam Ja'far muka saka shi a kabari har muka saka shi kabari jini ne yake zuba me yayi yana sallah me yayi yana karatun alqur'ani kuma alhamdulillah yanzu dai ga dai karatun Ja'far nan ana sawa gidan radio gidan television kowa yana jin karatun ko to wai kun ji laifin da yake nan laifin da yake nan ya karanta alqur'ani laifin da yake nan yayi tafsiri laifin yake nan ya ce a tsaya abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wai laifin kenan wannan addini ne irin na bani isra'ila sune Allah madaukakin sarki yace wa qatluhumul anbiya Allah yace sai ya kama su akan dillatin da suke sai yace da kisan da suke wa annabawa haka aka samu wani sarki ne na gargajiya mai suna Tubba sai ya musulunta yana musulunta sai suka kama shi suka danna kansa a cikin rijiya sai da suka tabbatar ya mutu sannan sai suka bar gawa a ciki sai suka rufe rijiyar suka ce ba za a kawo musu musulunci kasa ba shine in kuka karanta suratu Qaf a cikin alqur'ani sai ku ga Allah yana lissafo mutanen da suka ainihin nunana wa Allah sai Allah ya ce wa qaumu Tubba da mutanen Tubba sai ya ce kullun kazzabar rusul dukkansu sun karyata manzannin Allah Allah ya kiyaye to fa Isa ruhullah qad haddatha qad hassa nabiyullah Yahya ibn Zakariya an yu'allima bani isra'ila ma amarahu Allah bi i'lamihi sai ainihin malai ya ce Isa dan Maryam wato ɗaya ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta ya kwadaitar da annabin Allah shine annabi Yahya dan Zakariya cewa lallai ya karantar da mutane abinda Allah ya umarce shi da ya sanar da su din nan wa fi ma amara Allah Yahya ibn Zakariya bi i'lami bani Isra'il anna Allah yuqbilu bi wajhihi ila wajhi 'abdihi to a cikin abubuwan da Allah ya sanar da annabi Yahya ya karantar da bani Isra'il ya sanar da su akwai cewa Allah yana fuskantar da fuskar shi ila wajhi abdihi zuwa ga ainihin fuskar bawan shi idza qama ila salati idan har ya tashi ainihin zuwa sallah fa fi hadha ma bana wa sabata wa sahha anna bani isra'ila kanu muqinina a cikin waɗannan bayanai waɗanda suka tabbata al'amari ya bayyana kuma ya tabbata ya inganta cewa anna bani isra'ila kanu muqinina bani isra'ila suna da yaqini bi anna li khaliqihim wajhan cewa Allah mahaliccin su yana da fuska haka ne ko ba haka ba tun daga shi Allah yayi wahayi ga annabi ya haya cewa ya karantar da su cewa su sani fa in suna sallah Allah yana fuskantar su da fuskar shi yanzu bani isra'ila ma sun san haka yuqbilu bi wajhihi ila wajhi al-musalli lahu Allah yana sa fuskar shi ya fuskanci fuskar wanda yake sallah gare shi wa nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا النبي مشيما يا كرنت دع الأمة شيء أبند الله يا كرنت دع يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يأمر به بني إسرائيل أبند النبي يحيى يا كرنت دع بني إسرائيل يا أمر تشيسو ومن أبو موما النبي يا كرنت دع مش لتعلم وتستيقن أمته ومن الأمة النبي تساني كما تسامي يكيني دا تبس anna lillahi wajhan cewa Allah yana da fuska yuqbilu bihi ala wajhi almusalli lahu kuma Allah yana sa fuskar ya fuskanci fuskar mai mishi sallah kun ji wannan hadisin kenan yanzu duk wannan hadisin suna tabbatar mana da me suna tabbatar da cewa daga cikin sifofin Allah akwai siffa ta fuska ko karfa kuma ta mun ji ayoyi kuma ajiye ko yanzu hadisi muke ji a yau alhadithul 20 hadisi na 20 anna'imin مولى ام سلمه الناعم كون غان زاو كرانتا هكا زاو كرانتا دا عين كورينكا تبتر دا تشيوا كونا فيتر دا مخارج الحروف اكو بانبانشي زكانين عين دا ا ان كيكا تشي الناعم دغا مي باتشي كينان ناعم مي باتشي اما ناعم مي نعمه وندا يكي تشيكين نعمه كو كون فهمتا تو سونان شي ني سونان شي ناعم مولى ام سلمه wato bararran bawa ne na Ummu Salama an aka ce maula anan abinda ake nufi bawan da aka yanta shi na Ummu Salama shi na'im yace an Abdullah ibn Amr ya karbo daga Abdullah dan Amr wa qala sai yace hajjajna ma'ahu mun yi aikin hajji tare da Abdullah dan Amr hatta idza kunna bi ba'd tariqi makka har muna cikin tafiya sai muka kasance muna kan hanyar makka ra'aituhu yatayammamu sai na ganshi ya tayammamu menene ya tayammamu anan eh tayammama kowa ya da haka ya tayammamu eh yana dan kaucewa mene abinda ake nufi da tayammama asali a larabci dama nufi yanzu zan iya ganin ki in ce ila aina tayammamti ina kika nufa sai ki ce tayammamtu suqa na nufi kasuwa ai kalmar a qur'ani haka Allah yace sai ce fatayammamu sa'idan kunnati wuri mai tsarki sai ku yi tayammama ai tayammum din wai nufi daga nufa ne ku nufa asharat bi taraf al'ain khifata ahliha isharat mahzunin wa lam tatakallami فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم وبدو رواتي تنا ده سوري شي سوري ينا زوا يا ينت باسا سو سيران نان أنا تكين يمتا فتا تيوا بغات ربو ده يارن نمبا إلم فتا دينا ده تاوا ده أكيو أماتا أنا تكين فتا سيغا غوغان شي كما يابن لو يابو تاتي ما تو كما إنت تناسان أبنتا kuma ba ta so ta wulakanta iyayenta to kun ga an samu conflict kenan an samu matsala to ba za ta iya ce mishi maraba ba da baki iyayen za su ce ah ana miki fada akan shi kuma kine mishi maraba lale wai sai ta dan sa gira idan ta sai ta dan yi sigina haka ta dan kada wai shine you are highly welcome you are most welcome maraba shine sai mawaki yake cewa asharat bi tarfil ayni khifata ahliha wai ta yi mishi nuni da gefan idan ta saboda tana tsoron iyayenta isharata mahzunin a cikin bacin rai sai ce walam tatakallami ba ta yi magana da baki ba ba ta ce mini maraba ba shi gogon yace fa aikantu sai na tabbatar da anna tarafa kad qala marhaban idan ta yace mini maraba ne fa ahlan wa sahlan lale barka da zuwa bil habibi da masoyi al-mutayyam wanda ake nufi mahallin shahid kenan wanda ake nufi ku yi kokari ku iya literature fa adab duk inda kika zama malaman baki iya adab ba an samu matsala shine sai kin san al'adun larabawa kin san waƙoƙin su kin san yadda suke magana in ba haka ba za a rinka samun wannan karan abinda ake nufi da karo shine sai kalma ta zo baki san yadda larabawa ke amfani da ita ba yanzu misali wanda bejin Hausa sosai in aka ce mishi ƙwarya me zai dauka masaki haka ne to amma ran da aka ce siyo mini goro ƙwarya 100 sai tunanin za a je a siyo goro ƙwarya ƙwarya ciki ciki har ciki 100 amma me ake nufi ƙwaya 100 dan haka wato ku saurara ku ji dalibin ilimi akwai wasu abubuwa waɗanda dole ne zai je ya koye su ba dan ya so ba sai dan halin buƙatar ilimi ta hukunta haka misali duk wanda yake koyan turanci sai yayi literature in dai yana so ya iya turanci sai yayi literature english literature ita za ta taimake shi ya san al'adun turawa shine ran nan nake gaya muku sai ka je ingila ko america ko ina ne sai ka je kai siyayya a supermarket sai ka zo sai ta miko maka canji da receipt sai ta ce maka thank you love you sai ta ce maka thank you love you kai nan bakin fata da baka san english literature ba sai ka koma kana gyara kai ah waturiya ta ce love you no ba haka take nufi ba dole ka san al'adun yaya mutane suke magana ko kun fahimci wannan ba ce to haka larabawa haka hausawa shi yasa kun ga su bari badges bature ne na ingila wanda ya shugabanci bbc har anguwan ya taba zuwa wuri na wasu shekaru kamar 1984 haka wajen shekara 24 bari badges bature ne amma yana so ya ji hausa zai iya zama a ingila ya koyi hausa amma sai ya taho kano jami'ar bayero da ya taho kano jami'ar bayero sai ya je zauna anguwar cedi tsakiyar hausawa inda ya waye sai ya sawo gajeren wandon shi da shirt da gangan yake yin wannan shigar sai ya dauko kwanan koko sai ya je ya shiga layi wurin yara za a sai koko sai ku ga yara suna tura suna cewa matsa kato da kai ka je ka sa gajeren wando ba ma so yake tsogane su danna ya ji yaya suke magana yaya haka da bari baje sai koma ingila yana hausa kamar yadda bahaushe yake babu bambanci ko kadan haka ake so ke ma in kika ji larabci kika iya kika goge in kika je kika watsa wa larabawa a makka su rikice su ce to ke wannan balarabe ya ina ce ke balarabe ya sakwato ina fata an gane shi ne abin ilimi dagewa ake in kana neman ilimi dagewa kake yanda ko ga masu neman kuɗi wani ya fita tun asa ba ko wanka bai yi ba haka ne ba ko ba haka ba kuma wani yayi tsalle ya ruga da gudu ya haura nan to me neman ilimi jama'a lallai lallai aka ce me neman ilimi baya koshi ma ina fatan kun gane anan abinda ake cewa hatta idza kunna bi ba'di tariqi makka muna cikin tafiya zamu tafi hajji da mu da abdullahi dan umar sai da muka kai hanyar makka ra'aytuhu yatayammamu sai naga cewa ainihin wato yana ainihin nufin zuwa ga wani abu ko yatriha shay'un lahu fajalasa tahtahu thumma qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama tahta hadhihi ash-shajara gashi a kasa ya fassara wannan kalmar da yake mun tattauna wannan maganar bari ainihin mu karanta wancan sharhin da ya kasa lamba ta 6 yace tayammama wa qala al-allamatu ahmad shakir rahimahullah babban malami ahmad shakir yace qawluhu tayammama yuridu qasada ala al-ma'na al-lughawi lit-tayammum bi dilalati baqi siyam abinda yake nufi da tayammum can kasa ne na karanta wani dan ta'aliki a shafi na 22 din wanda yasa lamba 6 yace abinda yake nufi da tayammum shine nufi din yace sai naga yana nufin yayi wani abu haka yaturi ash-shay'un lahu sai aka jeho mishi wani abu fajalasa tahtaha sai ya zauna a karkashin wannan bishiya thumma qala sai nace sannan sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tahta hadhihi ash-shajara ina son ku gane ana cikin tafiya ne da shi kawai sai aka ga yana nufin ya tafi wani wuri ya zauna sai aka jefa mishi kamar tabarma ko shimfiɗa ko wata dadduma haka da aka je sai aka ga ya zauna a kasan wata bishiya da ya zauna a kasan bishiyar nan shikenan sai yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a kasan wannan bishiya iz aqbala rajulun min hadhihi ash-sha'ab yayin da wani mutum ya fuskanto daga cikin wannan surkuki wato daga cikin wannan daji haka fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai shi mutumin ya sallama ga manzon Allah thumma qala ya rasulullah sai wannan mutum yace ya manzon Allah inni uridul jihada ma'aka ina son in je jihadi tare da kai ibtigaa abtabi bidhalika wajha Allah kuma ina nufin fuska Allah da wannan jihadin da zan je waddar al-akhirah kuma ina nufin gidan lahira qala sai manzon Allah yace hal min abwayka ahadun hayy daga cikin iyayenka uwa ko uba akwai wanda yake da rai qala na'am ya rasulullah sai mutumin yace iya manzon Allah kilahuma duk iyayena ma suna da rai qalar ji sai manzon Allah yace to koma sabrur walidai kaje kake biyayya ga iyayenka shine madadin jihadi wato jihadi iri biyu ne akwai jihadi na hujum shine muna zaune sai kafirai suka fado mana to irin wannan jihadin har mata dake cikin gida kowa za ta iya kokarinta sai ki shirya tabariya ce wata wuka albasa ce wata muciya ce zaki gyara ki gyara tsayuwarki da kyau kina ganin wani arna yazo sai ki kunkuma mishi to ke ma kin jihadi anan shine aljihadud difa'i kai kai ne wannan amma jihadi wanda za a tafi li nashril kalima wanda za a tafi yada wa'azi da sauransu wannan irin jihadin shine za a shirya shugaban musulmi ya zabuwa ne zabuwa ne zabuwa ne to ba dole bane sai in liman ne yace kai an saka ka a ciki to wannan mutumin ba a saka shi ba manzo Allah yana zauna a jikin bishiya kai sai wannan mutum ya zo yace ya manzo Allah naji zaka je jihadi ni ma ina so in bi ka kuma ina so in fuskanci fuska Allah zan fuskanta da lahira sai manzo Allah yace amma iyayenka ɗaya daga cikin suna da rai sai shi mutumin yace ai duk suna da rai ma sai manzo Allah yace to je ka kai musu biyayya shine madadin jihadin ka qala yace fa walla raji'an min haythu jaa sai mutumin ya koma ta inda yazo mahalli shahid a cikin wannan hadisi shine abtaghi bidhalika wajha Allah ina son ku rinka fahimta yaya ake kafa hujja in ka jawo dogon hadisi za ku ga meye hujjar ba ta wuce kalma ɗaya ko sadara ɗaya ba amma sai ku ga saboda albarkar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ga an ƙari da ilmomi masu dindin yawa ainihin a ciki ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka an Abi Bakr ibn Abdullah ibn Qais daga Abu Bakar dan Abdullah dan Qais an abihi daga mahaifin shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala manzo Allah yace jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima manzo Allah yace akwai wasu aljanna guda biyu da Allah ya gina su aljannar ita wannan gaba dayanta da azurfa aka yi ta silver mun ce silver wani lokacin ba ku fahimta saboda wannan irin kwano na ku ci bari kallo shi kuke cewa silver a kalan shi ne kalan silver amma asalin silver azurfa kenan ake nufi aniyatuhuma wa ma fihima kwanuka da bokitai da cokula da kayan aikin gidan aljanna gaba daya din na azurfa ne haka duk abin da ke cikin su na azurfa ne kujera azurfa gadan azurfa agogon azurfa kai wannan aljanna ta hadu Allah ya sa muna daga cikin wanda za a ba wa jannatani min zahabin sannan da aljannatai guda biyu na zinare na'am duk sanda aka faɗi aljanna ki marmaza ki addu'a ki yi addu'a Allah ya sa kina daga cikin waɗanda za su ci wannan aljanna saboda ya kaima manzon Allah ko karatun Qur'ani yake a sallah in aka faɗi aljanna sai ya tsaya ya ce Allah ka bani ko karatun Qur'ani yake in aka faɗi wuta sai ya tsaya ya ce Allah ka tsare ni to balle mu yanzu da ba sallah ake yi ba aka faɗi aljanna sai ki tsaya ki ce Allah ka bani saboda mai yiwa kina faɗi din nan ƴan amin sun ce amin sai ki ga an rubuta sunanki ranar alkiyama mai yiwa kin manta sai a ce matso nan kusa rana kaza da watan kaza kin ce Allah ya baki to gata ai falala Allah ai mu masu kwaɗayin falala Allah ne muna da kwalama aljanna wa jannatani min zahabin sannan akwai aljannatai kuma guda biyu waɗanda aka kera su da zinare gold ani wata kuma duk kayan da ke cikin gidan aljanna na aiki wa ma fihi ma da duk abin da ke cikin aljanna dukkan su gaba daya goldish din na zinare ne wa ma bainal qaumi wa baina an yanzura ila wajhi rabbihi fi jannati adnin illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi manzo Allah yace babu abin da ke tsakanin ƴan aljanna da ganin fuskar Allah ubangijin su a cikin aljannar adn sai dai wani mayafi na girma da Allah ya sa ya rufe fuskar shi ina ma'anar wannan ƴan aljanna abin da zai hana su ga fuskar Allah sai wani mayafi ne da Allah ya sa wannan mayafi kuma Allah zai yayi sai su ga ainihin fuskar Allah. Ina fata an gane. Allah ya sa muna daga cikin masu samun wannan aljanna. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda zamu ga fuskar Allah a cikin gidan aljanna Firdausi. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, haka Muslim ma ya ruwaito shi, sa'annan kuma hadisin da ya gabata al-Imam Muslim da al-Imam Sa'id dan Mansur duk sun ruwaito shi. Allah ya taimaka. عن أبي وائل قال سمعت خبابا يقول أبو وائل يتي ناجي خباب أن أردت صحابين ناتيوا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجرات رد من ذن الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله منا نتم فسك ألا دوانا هجرار تام كن جد دليلي كننتيوا ألا أنا دا فسككو wanda sahabi ma yace muna nufin fuskar Allah kamar yadda wancan hadisin yace wa baina an yanzuru ila wajhi rabbihim bi hadisin suna tabbatar da Allah yana da fuska fa waqa ajruna ala Allah azza wa jalla sai ladan mu ya tabbata a wurin Allah mai buwaya da daukaka fa minna man maba daga cikin mu akwai wadanda suka wuce lahira Allahu akbar lam yaakul min hasanatihi shay'a basu ci komai daga cikin ayyukan alherin su ba Allahu akbar wasu sahabban jama'a an fara musuluncin da su ba abinda suka ci sai wahala suka ci duka suka ci zagi aka kashe su ba amma fara cin moriyar abin ba su suka mutu wallahi haka a kasar nan sai da muka fara da'awa ahlus sunna a Najeriya wasu sun rasu yau shekara 30 da ta wuce ba abinda suka rasu sai a cikin wahala an dake su an zage su an wulakanta su to ire-iren waɗannan ladan su yana wurin Allah wasu kuma sun yi tsawon rai gashi har suna cin moriyar abin yanzu sai sa muke cewa ahlus sunnah da Allah ya tsawaita ransu a yanzu suka samu kudi suka samu mukami suka samu kaza su ji tsoron Allah game da dangin su ahlus sunnah da aka fara da a wannan shekara 30 da suka wuce sun mutu sun bar ƴaƴa sun bar mata sun bar jikoki da ƴaƴan da matan da jikokin da kaza da kazan su duk suna cikin wahala su kuma wadancan abun duniyar da suka samu sun fa samu ne da gumin su da gumin wadancan to da kamata yafi a dan dibi wani abu daga ciki duk wata ko duk shekara a ce aje a kaiwa matan malam wani aje a kaiwa ƴaƴan wani kuna ganin su Abubakar ta fawo balewa su sardauna wahala kawai suka ci basu ci komai ba sun gama wahalar kenan ƙasa ta gyaru sai ka sa bindiga duk aka harbe su dare daya dan baya da suka biyo baya in suka karbi mulki sai su ce su sardauna su tafawa balewa iyayenmu ne su ne suka kafa wannan alherin mu muka zo muka sane shi a sama kuma kullum muna primary school ba ana koya mana ba the labor of our heroes past shall never be in vain cewa wahalar manyan mu da suka wuce wahalar ba za ta tafi a banza ba shine ba za mu bar wahalar ta lalace ba to amma su suka wahala mu kuma muke cin dadin yanzu shine sai aka fara samun bayin Allah da suka mulki kasar nan irin su Sani Abati da makamantan haka sai su ce a dibi kaza a kaiwa iyalan tafawa balewa a dibi kaza a kaiwa iyalan sardauna to haka muke so yanzu ahlus sunna ku yi ka je ka samu kudi ka samu kaza sai a ce malam wanda da shi aka fara da a wannan yau shekarar shi 30 da rasuwa yau shekarar shi 20 da rasuwa ba abinda suka ci a cikin wahala sai wahala sai a ce abinda za a yi ga alheri an samu kuɗi ba ku kai musu mun samu kujerun makka guda 100 sai a ce a dibi guda 50 a bi an rarraba wa mata da ƴaƴan irin waɗannan waɗanda aka shawo wahala da su haka ake yi jama'a shine abinda na gaya muku manzo Allah yake wa Khadija Khadija a musuluncin nan ba abinda ta ci sai wahala ta ci dan ita ta ci ga musuluncin ne ta karɓi manzon Allah ne a sanda ake cin bakar wahala haka ne ko ba haka ba sai kuma tazo ana cikin wannan wahalar fa Khadija ta rasu manzo Allah bai manta da ita ba ai mun kawo tarihin ta ko in aka fade ta manzo Allah zai fara mata salati yana yabanta yana kamba mata yana mata addu'a kuma manzo Allah sai ya rike amanar ta ƴan ƴaƴan da ta bari daga ciki wadda take ƴar auta ita ce Fatimatu Zahra manzo Allah yana ji da ita har wata rana Fatima da Aisha dai rashin jituwa ya hada su manzo Allah yake ke Humaira ke Irja haka manzo Allah yake cewa Aisha ki hankali da kanki tace kamar yaya yace ba wanda zai taba mini yata a zauna lafiya a gidan nan ka goyi bayan yaka kenan manzo Allah yake na goyi bayan yata manzo Allah ba yadda a taba duk abin da ya shafi Khadija to in kana son zaman lafiya da manzo Allah ka yabi wannan abu man ka taba wannan abin zaka ga tashin hankali. Haka ake so jama'a, ku ji wannan maganar jama'a. Khabbab dan Arab yace mun yi hijira zuwa ga Allah, muna nufin fuska Allah, kuma Allah ya tabbatar mana da ladan mu. Faminna mamada, daga cikin mu akwai wanda ya wuce lahira. Lam yakul min hasanatihi shay'a, daga cikin alheran da ya shuka bai ci komai ba. Minhum Mus'ab ibn Umair, Allahu akbar, daga cikin su akwai Mus'ab ibn Umair. Ahlus sunna wannan suna ne mai daraja, ku rinka sawa ƴaƴanku, a rinka samu cikin ƴaƴanku akwai Mus'ab. Wani saurayi ne duk garin Makka babu dan da yafi shi jin dadi. Kun san dalili? Uwar shi hajjiyar birni ce, tana da kuɗi, tana da gwalagwalai, tana da komi, sai ta so ta haifi ƴa mace budurwa dan ta rinka sa mata zinare, ta rinka sa mata ado a gogarai ne. Amma sai Allah cikin ikon shi kuma ya sa dan ta kwaya ɗaya kenan namiji. Sai ta ce duk da haka dai sai an nuna akwai abu. Da ne namiji fa, amma sai a je a samo warawarai da mundaye na zinare a samu shi, a ce ka fita kai yawo ka kewaya anguwan nan, ka shiga layi ka dawo ka nuna babaka akwai. Da la'asar a ce sake yin wanka ka sake canza kaya ka kewaya ka kewaya. Wannan yaron shine Mus'ab ibn Umair. Kun san me ya faru? Nan nan sai ya zo wuciya, sai ya ji manzon Allah na wa'azi. Da ya zauna ya ji wa'azi sai ya musulunta. Uwar ta ji kamar za ta kashe kanta. Mus'ab kuma ya musulunta, to ai matsala ta faru. Ta kama shi ta daure shi a mari. Da dare ya kai sai ya je tsinka marin, ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce to ya fi tsinko marin nan, in ko har aka sake aka bar shi uwar shi ta sake kama shi, to ba za a sake ganin shi ba. Sai manzon Allah ya hada shi da wasu, sai ya ce to ku marmaza ku tafi Madina. Wannan saurayin kafin manzon Allah ya zo Madina su suka fara zuwa. Da yazo sai manzon Allah ya mai izini ya fara musu sallar Juma'a a masallacin Quba. Yazo shi ya fara yi musulmanci a masallacin Quba, Mus'ab ibn Umair. Da aka taho yaki na Uhud, sai manzon Allah ya dauki tuta sai ya bashi ta Uhud, ta yaki tutan musulmi. Manzon Allah ya ce mishi kaga nan wurin? Yace eh, to kaka wuce nan wurin. Ko kaga an kashe mu mun rube mun zama tsuntsaye na cin naman mu, karkaba gurin? Yace to duk yadda za a yi karkaba gurin, sai ni da na aje ka na zo na ce ka bar gurin. Ka ji ko? Yace to dan shi yanzu bai da kowa a duniya saiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka lallai maganar manzon Allah ita ce mishi magana. Mus'ab ibn Umair kenan. Can sai wani kafiri jama'a sai kewayo ya kewayo kawai, sai zo ya samu Mus'ab shi kadai a lungu. Daga shi sai tuta babu makami. Kafirai suna jin haushin tutar musulunci jama'a, sai yasa tutar Darul Hadith ne mata wani irin style. Tutar Najeriya ce tsab green white green, amma sai na kawo ta sharbebiyar takobi na designing, sannan da la ilaha illallah a saman takobi. Takobi sai batse hannun da ke dauke da tuta, sai musu abiye tarab, sai sa hannun daya sai ya rike tutar. Ki duba wannan hannun an batse shi. Madadin ya saki tutar yanzu ya fashe da kuka ko ruga da gudu. Sai tuna manzon Allah ya ce mai kayya da gudun nan, dan haka sai dai a zuwa dauki gawar shi a gurin. Kafirin nan ya sake sa takobi ya katse daya hannun, sai Mus'ab ya sa dungulmi sai ya rike tutar. Sai kafirin ya zaro mashi sai sokawa Mus'ab a daidai dokin wuyan shi haka. To a lokacin ne Mus'ab ya fadi saboda jini, ga hannu na zubar da jini, ga jini ta wuya. Shine da dungulmin haka sai sa hannun shi sai bakula rami, sai kifa fuskar shi a ciki. Malaman tarihi suka fassara cewa yana jin kunyar ya hada ido da manzon Allah ne, yaya aka yi ya bari tutan musulunci ta fadi. Shine manzon Allah ya zo ya same shi, ya daga gawar shi, ya dube shi. Manzon Allah ya mishi addu'a, manzon Allah ya mishi salati, sai ya jawo aya yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi, faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Daga cikin mu'mini akwai wadanda alƙawarin da suka yi wa Allah sun cika, daga cikin su akwai wadanda suna nan sun ainihin wato jira su cika alƙawarin na Allah. Amma Mus'ab yana daga cikin wadanda sun yi wa Allah alƙawari kuma sun cika. Kun ji tarihi takaitacce na Mus'ab ibn Umair, kuma kun ji tarihin kashe shi. To bari mu karasa hadisin, za ku ji wannan fassarar da ne muku ta fito insha Allah. Sai ya ce minhum, daga cikin waɗanda aka fara musulunci da su ba su ci moriyar komai ba,
akwai Mus'ab ibn Umair, akwai Mus'ab dan Umair, kutila yawma Uhud, an kashe shi a ranar yakin Uhud, wa taraka burdatan, wato yakin Uhud wata musiba ce ta samu musulmi, sai da Annabi ya dige su ya shirya su akan dutse, wato dutsen Uhud wani dutse ne wanda ya mamaye arewacin Madina, gaba dayan arewan Madina, kyace katanga ce gaba dayan arewacin Madina. To sai Annabi ya san cewa mutanen Makka da za su yake su tanan za su taho, sai dora masu ainihin kwari da baka kan wannan dutse, sai yace ku tsaya ku yi gadi, kar ku sake ko mai kuka gani ko yaya ne kar ku sauka, sai nazo na ce muku sauka. Da kafiran Makka suka taho, sai waɗanda ke ƙasa daga cikin sojojin musulmi suka yi yaki da su har suka galabaita su, sai su waɗannan musulmi na ƙasa sai suka fara ɗiban ganima. To sai waɗancan na sama suka ce a ba za a yi ba mu ba fa, kun ji inda fitinar ta zo, sai suka fara zubowa, suka fara gangarowa suna ɗiban dukiya. Ragowar waɗanda suka gudu na Makka, akwai wani saurayi mai suna Khalid bin Walid, da ya hangi ya ɗago baya ya ga cewa waɗancan da ke kan dutse fa sun sako, sai ya ce to mu je mu zagaya. Shine suka zagaya, zagaya wannan ina gaya muku za ta kai daga nan zuwa wajen ainihin kusan a ce can gaba da dindi. Sai da wani malamin mu yace sai da ya bi keke da keke da jeep din shi dan ya gane irin gudun da waɗannan kafiran suka yi da kuma irin gudun da sahabban suka yi, yace sai da ya wajen awa biyar yana kewaye dutsen da mota. To tafiya awa biyar kuma kun ga daga nan zuwa Gombe kenan ma, daga Zariya zuwa Gombe in ka tashi karfe 7, karfe 1 na azhar ko karfe 2 zaka je ka a Gombe, tafiya awa biyar ce. Kun ga anan menene ya ja waɗannan sahabbai suka saka mutane a cikin wahala a wannan lokaci, shine saukowa da suka yi. To da waɗannan kafirai suka kewaye sai suka zage sai suka samu musulmi ta baya, an shagaltu ana ta ɗiban kayan kafirai, shine Khalid bin Walid ya sa takobi ya rinka datsar musulmi da shi da jama'ar da suke tare da su, sai da aka kwantar da musulmi guda 70 a wurin gawa, musulmi 70 aka kwantar, su Hamza suna ciki da mahaifin Jabir wanda kuke jin ana cewa Jabiru dan Abdullahi, to wannan dattijan Abdullahi haddashi, sai da aka kwantar da su a wannan wurin, su 70 ne. In kika je aikin hajji, in kika samu zuwa Madina, zaki je a kai ki wurin kabarin nasu, zaki gansu kowa, sai manzo Allah yace aje a kwantar da shi inda gawashi ta fadi, a haka mishi kabari, dan haka zaki ga kabarin gasu nan tsalli 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 haka, manzo Allah yace a basu anan, saboda su tashi ranar lahira kasar gurin da shaida cewa an kashe su saboda musulunci. Wannan shine Mus'ab dan Umair jama'a. Yace to aka kashe Mus'ab a ranar yakin Uhud, ya taraka burdatan, sai ya bar ainihin wato wani mayati, fa iza ja'alnaha ala ra'sihi badat rijlahu, bai mallaki komai a duniya ba sai mayati jama'a, tun san da uwar shi ta ainihin kama shi din nan, dama mayafin da ke jikin shi da ya gudo da shi, to shi yake da shi har ya mutu bai samu canza riga ba jama'a, mayafi ne guda. Mai riwaya ya ce da muka je za mu mishi likafani, sai manzo Allah ya ce mu ɗauki wannan mayafi mu mayar likafani shi, idan muka ja mayafin muka rufe kanshi sai kafafuwan shi su fito, wa idza ja'alnaha ala rijlaihi bada ra'suhu, in muka ja muka rufe kafafuwan shi kuma sai ainihin wato kanshi ya fito. Fa amara nan nabi sallallahu alaihi wa sallama an naj'ala ala rijlaihi shay'an min al-izkhiri, sai manzo Allah ya ce mu je mu samu tsaure mu zo mu zuba ainihin wato a kafafuwan shi. Kun san tsaure? To akwai da ta taba ganin bunu, bunu gidan bunu da ake a yi gidan bunu haka sai a sa ciyawa a sama. To asalin tsaure yayi kama da irin wannan wato itace ko kuma wannan shuka da ake ɗibowa ake yin bunu da ita, wato sinne ne na kara dan sirara haka, kamar wanda ake gamba ta tawada da shi, kamar wanda ake ainihin tawada, kamar na gamba haka, kamar kara na gamba, wato kun dai sai rake ko, to kamar rake ne yake amma sirara ne sosai amma mai tsawo. To sai Annabi ya ce aje a daddatso wannan haka, a zo in aka jawo yadin aka rufe kanshi sai aje a saka shi a kabari, in aka saka shi a kabari sai a ɗibo wannan ganye sai a rufe kafafuwan shi sai a tura kasa. Wato kun ga likafanin ma da za a yi mishi a kabari bai da shi, kuma ku duba uwar shi mai kuɗi ce, amma ya bar kuɗin ya bar dukiyar ya taho game, ta tawo ga musulunci Mus'ab kenan yace wa minna man aina atlahu samaratuhu daga cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itatuwan shi sun nuna me yake nufi daga cikin mu akwai wanda ya fara cin sakamakon wahalar shi fa huwa yahdibuha dan haka yana girbar abubuwan alherin da ya shuka ina fatan kun fahimci hadisin abinda ake cewa wato mun yi hijira mun bar gidajen mu mun bar dangin mu mun dawo ga addinin musulunci ba dan komai muka yi hijira ba sai dan neman fuska Allah mahallin shahid kenan to amma daga cikin mu akwai waɗanda har suka mutu ba su ci moriyar komai ba sai ce daga cikin su akwai Mus'ab sai ce amma kuma daga cikin mu akwai wanda yake al'amari yayi kyau gare shi ya samu alheri har yana ta diban wannan alheri shine nace haka da'awar mu take ta ahlus sunna a yanzu ko kun fahimta jama'a wallahi akwai waɗanda shekara 20 shekara 25 30 sun rasu sai aka bar ƴaƴan su suka lalace to idan da ba mu da hali in ya zama daga baya mun samu hali cikin mu wani ya zama commissioner wani ya zama minister wani ya zama medical doctor wani ya zama lawyer wani ya zama engineer wani ya zama alhajin birni wani ya yi kuɗi da kamata ya sai a ce ina waɗanda aka fara da a wannan da su waɗanda suka rasu ina ƴaƴan su ina matan su ina iyayen su sai ba a taimaka musu a ce saboda wannan ni'imar da kuke ganin mu a cikin ta to akwai wahalar ƴaƴanku a ciki da ƴaƴanku akai wannan wahalar sai dai yanzu an zo cinta kuma ba su da rai dan haka za ku more ko kun fahimci abin da nake cewa ina faɗa muku haka ne saboda ku ma mata ku dauki hannu ana nan ana da'awa kuna cin wahala kuna cin wahala wata rana sai ku ga Allah ya daukaka ku sai a ce wanda ta zama ita ce hajjiyar birni ita ce Khadijar zamanin ta ta zama miloniya to sai kike ina ƴaƴan malama wanda da muke tafiya wa'azi ana zagin mu ana wulakanta mu ana kaza sai a ce ai yanzu ƴar ta ma kaza za ta yi aure sai kike to duk kayan auren ma ke kin dauka haka ne haka ya kamata jama'a ko kuwa haka ne Allah ya taimaka to shine sai kuma malam yake cewa wannan ainihin hadisi الإمام البخاري ده مسلم سرويتوش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله دن أباد واتو عبد الله دن مسعود يتي يا كربو ده من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله يتي إن المرأة أورة إتديمة الأورة فإذا خرجت إذن تفت دك جدنت كودك جدن مجنت استشرفها الشيطان sai ainihin wato shedan ne ta kawata ta ya ta sanya mata ainihin wato abubuwan da za su ja hankali wa aqrabu ma takunu min waji rabbiha sai dai mafi kusancin inda tafi shine zuwa ga fuskar ubangijinta wa hiya fi qa'ri baitiha idan tana cikin gidanta to ta fi kusanci da fuskar ubangijinta kun gane abin hadisin ke cewa me ya baku gane ba mace idan ta fito daga gida sai shedan ya rinka kawata ta ya rinka kawata ta ya rinka kawata ta sai ta zama fitina ina yafi dacewa mace ta zauna sai ce dakin mijinta to sai ce idan ta zauna a dakin mijinta din nan sai zama tafi kusanci da fuskar Allah madaukakin sarki mahallin shahid wannan hadisi yana tabbatar da cewa Allah yana da fuska har ma matar da ta daure ta zauna a gidan mijinta tana kusanta fuskar Allah ne Allah yake muku a cikin alqur'ani ku mata wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula ku zauna a cikin gidajen mijinku kar ku rinka fita irin fita ta jahilan farko duk inda bai dace mace a ganta ba ka a sake a ganta manzo Allah ya tambayi ƴar Shifatu ne yace ma ahzalil mar'a me dace wa ƴa mace ne sai tace Allah tarar rijala wala rahar rijalu kadhalika abinda yafi mutunci ga ƴa mace shine katta ga maza kada kuma ta bari maza su ganta wannan shine quality shine daraja ga ƴa mace amma duk yadda aka ce mace kuma ta koma tayi cudani da maza a makaranta tayi cudani da maza a kasuwa tayi cudani da maza a office tayi cudani da maza a mota tayi kaza to kuma wallahi talla ai ragewa ainihin mata daraja wannan propaganda da suke yi kafiran kudancin Najeriya da kuma arnan yammacin duniya tura da makamantan su cewa lallai mata su cire hijabi su fito su yi gogayya wai an danne musu haƙƙi ba wanda ya danne wa mace haƙƙi a duniya irin kafiri hasada suke muku kuna ɗakin miji a kawo muku kaza a kawo muku kaza a kawo muku kaza maganar ilimi ko babu wanda ya hana mace ta ilimi a musulunci domin ga Fatima ƴar manzon Allah ta yi ilimi ga Aisha matar manzon Allah ta yi ilimi ga ba wanda ya hana mace ta ilimi amma matsalar ita ce babu alaka da ilimi kuma da fito da jiki yanzu sun ce ilimi kuma kun tafi ADU kuna karatu kun tafi FCE kuna karatu kun tafi politakani kuna karatu kuma sun ce wai dan me kuke yawo da hijabi wato ashe asali ba ilimin ne su abin da suke so so suke kamar yadda suka watse suke yawo da mini skirt mini jeans mini t-shirt wai kuma ku zo kuna bayyana tsiraicin ku ba su nan ba su da kima ba su da daraja duk a gama yaudarar su karshe kuma sai a watsi da su dan haka ku kiyaye abin da yafi mutunci ga mace musulma ita ce ɗakin mijinta yo in ba haka ba sadda mijinta ya mutu da ba sai a ce te marmaza ta koma gidan iyayenta ba amma aka ce lallai ta zauna a gidanta a ɗakin mijin ta zauna ta yi ta kaba anan idan ba da larura ba ta uzurin zuwa asibiti ko wata larura kar ta sake ta fita daga gidan mijinta har sai ta gama ta kaba saboda haka matan musulmi daraja ce gare ku Allah ya ba ku da Allah ya ce ku sa hijabi kuma su daina muku wani ainihin wato jin cewa wai su ne kansu ya waye su ne ainihin suka ci gaba domin yadda suke ganin cewa suna sanya mini skirt mini jeans mini wane ne suna matse jikinsu suna yi ne wai wannan hurriya ce wannan yanci ne sai ku ce musu kuma yanci ne ku sanya hijabi kuma daraja ce mutunci ne kuma na fata an gane duk shedanci ne wato shedan yake yaudarar su kuma turawan yamma suke ainihin zubar da mutuncinsu to amma abin takeicin shine sai ku ga ƴar musulma yanzu wai saboda kawai tana university ko kuma tana college of education ko tana FCE ko tana polytechnic or any of the tertiary institutions wai dan tana ƴar boko sai ga ta dinke wani makakken sikir ya matse ta ya tafi slim sai kuma a tafi kasa sai a baza shi sai kuma a tsaga shi a baya har sai ya zo kusa da kwankwasanta wallahi wannan zubar da daraja ce babu mutunci a ciki wallahi babu mutunci a ciki kuma su arna ne mu kuma musulmi ne mu muna da divine law muna da divine legislation from the almighty god muna da littafi da Allah ya saukar mana daga saman bakwai wanda a cikin littafin Allah madaukakin sarki ya ce wa mata wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a ɗakin mazajenku kar ku fita irin fita ta maguza wanda a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki yake cewa me yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ya kai annabi ka ga yawa matanka da ƴaƴanka ka ga yawa matan musulmi gaba ɗaya su sanya hijabi su rufe tun daga sama har ƙasa sai ce zalika adna an yu'rafna fala yubai wannan shi zai sa a gane cewa su mata ne masu mutunci mata ne with decency mata ne with a quality background mata ne waɗanda suke da mutunci da daraja don ka a cutar da su ina ma'anar haka duk inda ka ga yanzu wani yana kifawa mace mai hijabi mari za ku ka tsaya amma duk inda ka ga wata CC girl ta sanya misisi ko ta sanya skirt ko mini jeans wani yana kwada mata mari sai ka ce kara bata da kuma ne kara mata ba wanda zai kwace ta wannan siffa ce ta mutunci jama'a wannan hijabi wannan niqabi wannan dogon riga daraja ce sai in Allah ma yana son ki zaki sata saboda haka waɗannan ku rabu da su arna ne tsautsayi ne ya hada mu zama da su ma a ƙasar nan ba abinda muke benefiting we benefit nothing with our staying with them in the same country this is a prison wannan kurkuku ne mu musulmi aka saka mu aka kira shi Nigeria aka hada mu da arna mutanen da ba su da addini mutanen da suke zagin Allah mutanen da suke bayyana tsiraici mutanen da suke alfahari da ainihin sabon Allah mutanen da suke fito da shari'ar da suke karantawa if not a cikin bible ai an umarci mace da cewa ta rufe kanta duk inda za ku ga hoton annabi Isa za ku gan shi da me da mayafi da ainihin dagaggen wando ko dagaggen mayafi ba a taba ku taba ganin hoton annabi Isa da suke zanawa cewa ya take wandon shi ba su da kansu sannan duk inda za ku ga hoton Maryam za ku ganta da me da dogon riga da hijabi su suke zana hoton amma kuma sai su dawo verbally kuma suna ainihin contradicting kansu suna zagin mace mai hijabi suna wulakanta ta muna karatun engineer rotary ya kai wani ya gallabe ta wai yanzu ke in kin zama engineer ya zaki ki iya shiga ainihin wato office ya zaki iya shiga wurin aiki da irin wannan rigar kullum wai ana kashe wa musulmi guiwa akan cewa wannan darajar ta addinin musulunci wai ba yace za ta kai shi wai kuma rannan dan shi gantaka wai nima nazo za mu practicals da dogon riga wai amma alhaji ka sa dogon riga za a yi practicals nace bari a yi kaga abin da zan samu zaka gane dogon rigar matsala ce ko alheri ce sai da mu da lafiyayyen 98 kuma 8 mai lafiya kuma ina masu guntuwa rigar ka dan dage wata riga kana ƙarya banza ana ganin duwawunka ana ganin al'aura kai kana alfahari kai kana koyi da bature baturen da yake ba zai maka kara ba idan bature yazo kasar ka ba zai kara yace bari ya ci gaba da sa kaya irin naka ba irin nashi din zai ci gaba da sawa amma wayo musulmi zai tafi kasar ingila wai zai ce bari ya je ya samu shirt bari ya je ya samu coat bari ya sayo overall bari ya sayo hulaha na sallah bari ya sayo hulaha duk waɗannan jama'a lalacewa ne addinin mu jama'a abin mu nuna wa duniya ne ba abin kunya bane addinin mu kuma wannan al'ada ce Allah madaukakin sarki ya dora mu akan ta dan haka dan kin shiga university ko dan kin shiga tertiary institution kina polytechnic wai kizo ki sa wani skirt kizo ki wuce wai kina bayyana tsareki wannan kin wulakanta kanki ne kin cutincin kanki ne kuma in iyayenki na da rai kin tozarta su kin wulakanta su ba ci gaba bane ku rinka sa hijabi da dogon riga da niqabi ku rufe jikinku kirf shine dokar Allah kuma that's the pride of a muslim woman wannan shine alfaharin mace musulma it's a credit daraja ce Allah madaukakin sarki ya bata amma kai dan mutum ya zama lecturer a FCE ko polytechnic ko any of the tertiary institutions sai zo yana ainihin gasale ƴaƴan musulmi sai ku rubuta wa senate ku ce ba ku yadda ba abinda lecturer wane yake muku ina ruwan shi da irin rigar da kuke sawa ku kun yi ruwa ne da irin rigar da shi yake sawa this is a university the meaning of a university is the universality in it shine nau'i nau'in mutane arne yazo da arnantaka musulmi yazo da musulunci kowa yazo ya display irin al'adar shi a sai shi musulmi ne zaki jinin shi yanzu a kasar turai fa akwai mutanen da ake ce musu naturalist wai su ɗan ɗabi'a ne wai ai da Allah ya tashi halitta ka bai halicce ka da riga da wando ba sai da haka sai ku ga kato a ingila ko america ko germany ya fito kato ba komai a jikin shi kuma yana yawo fa a cikin titi kamar abuja ko kaduna ko makamantan haka yana yawo ya shiga supermarket da shiga kaza ya shiga kaza wai sunan su naturalist wai suna da yancin su yi wai wannan suna da yancin su bayyana irin ɗabi'unsu ita shi kenan tun da naturalist yana da yancin ya bayyana tsareki sai ke kuma ki ce kina da yancin ke kuma ki bayyana ke ma ga irin abin da kika zaba ke kuma ki rufe jikinki amma sai ce ai in sun rufe jikin nan nasu ai mugun abu ne a ciki ai addini ai ba a hijabi bane ai addini ba a baki bane ai addini a zuci ne yes amma kai kuskure da kace addini a zuci ne saboda hadisin manzon Allah cikin sahih muslim annabi cewa ya addini Allah madaukakin sarki yana ainihin duba abin da ke cikin zukatanku da kuma surarku Allah na duba sura yanzu dan Allah a ce an nada executive governor of the whole state sai a tashi rantsar da shi sai ya zo tsirara sai ya ce ai mulkin da zan yi muku a zuci ne ba a riga ba dan haka tsirara zan mulke ku ko a kasa arna ne akwa iban ko inda ko bayansa za su karbe shi ba za su karbe shi ba so da haka waɗannan irin ɗabi'u wallahi al'azim dole ne musulmi su tashi tsaye kuma shugabannin musulunci dole su san cewa haramun ne su bari arna su shigo anguwannin musulmi suna bayyana tsiraici dole ne sarki ya san haka dole gwamna ya san haka dole kowa ya san haka kuma dole ku tashi ku yi aiki wajen hana wannan muguwar ɗabi'ar amma wai sai ku ga da whole governor ko da whole chief ko da whole wane ne wai yana tsayawa akan cewa ai suna da yanci su ma amma yau a kasar Faransa yaki ake da mace mai hijabi yau a kasar Faransa matar da ta sanya kallabi ma fada ake da ita sai ce the Muslim wants to take over our land, they want to take over the control of our culture and tradition. Wai musulmi za su canza mana yanayin rayuwa dan haka ban yadda matan su sa hijabi ba, rikicin da ake kenan da su yanzu. Wanda haka mata ku rinka sa hijabi, manya manyan hijabi, birkida birkida. Addinin mu ne duk wanda ya da kasar mu ba ta yi mishi ba haka ya kwashe can ya koma kasar arna, ya je can ya ta yawo tsirara, amma ya gaba ma kada ya sa ganye bidde ne. Allah ya kiyaye. Dan haka darajar mace shine ta zauna a cikin gidan mijinta, in kuma ya kama za ta fito to lallai ta lulluɓa jikinta. Dama malamai suka ce bai halatta mace ta fita ba sai ainihin ta sanya tufafin da zai rufe jikinta gaba daya, Allahumma sai fuska da tafin hannu idan babu ado. Idan ku da ado a fuska ki ko tafin hannu, dole ki wanke ko kuma dole ne ki sa niqabi ki rufe. Sannan kada mace ta sanya warawarai ko mundaye waɗanda tana tafiya suna haduwa da juna suna ƙara. Sannan kada hijabin ta zama sharashara, ya zama mai kauri, kada ya zama akwai ado a jikin shi. Yawwa, wannan irin shedanin hijabi da kuka kekiro yanzu da kuke sa shi, wannan mai lagwai lagwai, wannan hijabi mai kamar hoton atamfa wanda zanin gado ne ko zanin da ake kujera da shi, matan musulmi ku daina sa shi, domin shi hijabi ba uniform bane na ado, sutura ce da ake so ta lulluɓa jikinki, kada a ga ado. To in ya zama akwai ado a jikin shi bai halatta ba, in ya zama shi kanshi ado ne yayi ba daidai ba. Wannan hijabi da matan zamani suke dinkawa suna sawa suna zuwa suna sayo, wannan yadi ne rawa, wannan yadi wanda ake kushin da shi, mata wadda duk take da shi ta kona shi, haramun ne ku yi amfani da shi a musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sa'annan lallai ne kada hijabin ki yayi kama da kayan maza, kada a dinka shi yadda an ga kin sa, za a ga bayyana surar shi tayi kama da kayan maza, ma'ana kake sanya taguwa da wando wandan ana ganin shi ya fito rabi taguwar ki rabi, amma wandan ne ki sanya burkide daya riga wanda za ta ainihin haɗiye shi gaba daya. To sa'annan kuma dukkan salon tufafin da ya zama yayi kama da na kafirai musulma kada ta sa. Kun ga irin wannan skirt din nan da kuke sawa, zulumbiya skirt din nan yana matse kudin nan, asalin shi wallahi adan kafirai ne, bai halatta kuma matan musulmi su ci gaba da yi ba. Ina telolin ku su rinka tsayawa suna kirkiro style mana wanda ya dace da musulunci, ya dace da musulunci, amma sai a ce kafirai su ne za su rinka ba ku style, su ne za su rinka ba ku format, su ne za su rinka ba ku salo, su fa ba su da addini, ba su da dabi'a. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To kun da ji wannan hadisi wanda Ibn Khuzaimah ya ruwaito shi, kuma haka Ibn Hibban ma almajirin shi ya ruwaito shi daga gare shi. Sannan sai hadisi na 26 yace an Ali ibn Husayn, daga Ali dan Husayni, qala Ali dan Husayni zainul abidin, kenan wannan jika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan, na fata an gane. Qala yace haddathatna Ummu Salama anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama qala, Ummu Salama ta ba mu hadisi tace lallai annabin Allah ya ce man adda zakata malihi tayyiban nafsi a tayyiban nafsi biha yuridu biha wajha Allahi wad daral akhirah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adda zakata malihi, wanda biya ba da zakkar ainihin wato dukiyar shi, tayyiban nafsi biha, yana mai dadin rai da bayar da wannan zakka, ba wai yana ganin an tursasa shi ko an zalunce shi ba, a cikin dadin rai, yuridu biha wajha Allahi, yana nufin fuska Allah da bada wannan zakka, wad daral akhirah, da kuma yana nufin gidan lahira. To wannan hakika za ainihin bashi lada akan ainihin zakkar tashi. Wannan hadisi ma sahihi ne, Ibn Khuzaima gashi ya ruwaito shi, sannan almajirin shi Ibn Hibban, haka kuma Hakim duk sun ruwaito shi. Sai malam yace qad amlaytuhu bi tamamihi fi kitab az-zaka, wannan ainihin hadisi na fade shi gaba daya a cikin kitab az-zaka da cikakkiyar riwaya shi a cikin wani littafi ne da shi malamin ya rubuta. Sai ce wa fi khabari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama innaka lan tukhallafa ba'di fa ta'mala 'amalan salihan tabtaghi bihi wajha Allahi illa izdadta bihi daraja wa rifa'a. A cikin hadisin Amir dan Sa'ad dan Abi Waqqas daga mahaifin shi, shi ko yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace da shi ka sani da cewa ba za a tafi a barka a makka din nan ba har ka aikata wani aiki nagari tabtaghi bihi wajha allahi wanda kake nufin fuskar allah da shi illa zatta bihi daraja sai ainihin ka kara samun daraja da wannan ainihin aiki da ka aikata saboda fuskar allah wa rifa'a kuma sai ka samu daukaka akan haka wannan hadisin mun karanta shi a can baya wa qala aidan fil khabar a cikin hadisin kuma yace mishi har wa yau innaka lan tunfiqa nafaqatan turidu biha wajha allahi ka sani da cewa babu wata ciyarwa da zaka yi wanda kake nufin fuskar allah da ita illa ujirta alaiha sai an baka lada akan ta Allah madaukakin sarki yace muke an abdullahi qala abdullahi dan mas'ud in kuka ji a cikin hadisi kai sai an ce abdullahi to ana nufin ibnu mas'ud saboda abdullahi suna da yawa amma shi shine babba to daliban shi galibi suka ce abdullahi suka shiru ibnu mas'ud ake nufi in ba haka ba akwai abdullahi ibnu amr ibn al-as akwai abdullahi ibnu umar akwai abdullahi ibnu abbas akwai abdullahi ibnu hiram ka sanan al-abadila kufur suna nan da yawa a cikin sahabbai amma wannan abdullahi da kun ji shi kai tsaye babu laqabi babu wani inkiya to abdullahi dan mas'ud ne sai in an samu wata qarina wani dalili dake nuna sabanin haka yace idza labisatil mar'atu thiyabaha idan mace ta sanya ainihin tufafinta thumma kharajat sai ta fita kila sai a ce da ita aina tazhabina ina zaki je fa taqulu sai ta ce a'udu maridan zan je dai da mara lafiya ne au usalli ala janaza ko kuma zan yi sallar gawa ne au usalli fi masjidin ko kuma zan yi sallah a masallaci ne fa yuqalu sai a ce da ita wa ma turidina bi zalika me kike nufi ma'ana sallar da zaki je dai da mara lafiyar da zaki je ko kuma sallar gawan da zaki je dan Allah kike nufi fa taqulu sai ta ce wajha allahi fuskar Allah nake nufi sai yace wallazi la ilaha ghairuhu ina rantsuwa da Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi maltamasatil mar'atu wajha allahi bi mithli hadha mace bata taba neman fuskar Allah da irin wannan aikin ba an taqarra fi baitiha wa ta'budu rabbaha ta ainihin wato zauna a gidanta ta kuma bauta wa ubangijinta kun san me ake son a ce wato mace ta zauna ta yi ibada a ɗakin mijinta wannan ibadar ta fi lada fiye da ta je gaida mara lafiya ko sallar gawa ko sallah a masallaci ko da kuwa fuskar Allah take fuskanta ana son a nuna muku muhimmancin mace ta zauna a ɗakin mijinta ne wannan ainihin asari ainihin wato asari ne wanda yake kyakkyawa da ibnu mas'ud ya faɗe shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu mahallin shahida a ciki shine fataqulu wajha allahi an gane qala abubakar sai al-imamu abubakar yace waye abubakar ibnu khuzaima yawa a hankali haka ba wato in kuna karatun littafi akwai abubuwan abinda yake faruwa littafan malaman da suke karantawa in suka rubuta sai su da daliban su kofi to abinda suka rubuta din in suka gama karantawa sai su danyi sharhi to shi dalibin in yazo zai rubuta sharhin sai ya faɗi sunan malamin to ya dangance da yake kiran malamin kamar yanzu misali Yahya ibn Yahya al-Laythi a cikin Muwatta idan ya rawaito hadisan Imam Malik a cikin Muwatta idan Malik yayi wani sharhi sai ku ji ya ce qala Malik mutane sai su rinka mamaki to yaya kuma Malik zai ce qala Malik ko kuma Bukhari a cikin littafin sai ku ji ya ce qala Abu Abdullah baban Abdullah ya ce wani lokacin shi malamin ne yake rubuta haka wani lokacin kuma daliban da ke ruwaitowa ne suke rubutawa qala abubakar al-imam abubakar ibn khuzaima yace hadha babun tawil wannan dai babi ne mai tsawo law astakhrij fi hadha al-bab akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da a ce duk hadisan manzon Allah zan fito da su in kawo su a cikin wannan littafi allati fiha dhikru wajhi allahi wajhi rabbina jalla wa ala wadanda a cikin hadisan aka ambaci fuskar ubangijinmu ne daukaka da mai girma da daukaka la qala al-kitab da littafin yayi tsawo amma wadannan ma da aka fadi ai sun isa ko ai mun sha ayoyi da hadisi wadanda yanzu ko a ina zamu iya bayyana cewa Allah yana da siffa ta fuska kuma muna da ayoyi muna da hadisi to ina ma a ce ayoyin nan da hadisan nan ki tsaya ki karanta su ki fahimce su yadda yake wata rana in aka ce miƙe ki kawo su zaki iya kawo su kai tsaye Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu fara karanta tambayoyi insha Allah kun ga 23 ga watan azumi ko to azumi ya fara towa ƙarshe dama kuma muna da wani tsari wannan tsarin shine ranar 27 ga wata zamu wa 27 ga wata ko zamu mata wa'azi a tudun wada to sai dai an fadakar da mu cewa 27 ga wata din ta yi daidai da juma'a to juma'a kuma kun ga akwai shagulgula na ainihin ranar juma'a da sallar juma'a sakamakon haka sai muka ce to yanzu ku jira mu zamu tattauna da matan Kaduna domin a Kaduna ma muna da aji wanda abun mamaki daliban da ke ajin Kaduna ma har sun fi daliban da ke ajin Zaria wajen mata 100 da wani abu ne a ajin kuma za ku yi mamaki ko kwaya ɗaya ba sa iya fashi ba sa makara ba sa kaza saboda manya-manyan mata ne yan boko masu digiri da digirgir da commissioner da minister da ba sa wasa karatu ko miskala zarratin to Allah ya taimake mu to su mun ce za mu yi musu wa'azi a ranar 28 ga wata to za mu tattauna da su idan zai yiwu sai a dan samu a dan gyara kwanakin watan a canza musu ko kuma sai a sa muku ya zama ko 28 idan haka ku fara shiri in Allah ya so ranar 20 wani abu dai in Allah ya so zuwa dai mako mai zuwa in Allah ya so wannan tace wasu sun ce Shehu Danfodo yayi tarika Qadiriyya wannan yana ruda daliban ilimi ko gaskiya ne na'am da gaskiya yayi tarika Qadiriyya daga baya dawo ya bari ai shi ya bayyana haka a cikin littafin shi domin daga baya dawo ne yana da awa irin wannan tamu yana kira mutane zuwa ga manhajin salaf yana kwabarsu yana hana su game da bin bid'a ga littafin shi nan ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a ga littafin nan shi nan tamyizul muslimina min al-kafirina ga sunan dai inda kuma ta ba mai yawa kun samu littafin da muka sa aka bugo daga Sokoto na Danfodo waɗanda suka tattara wajen littafai guda 20 da wani abu bin littafin Danfodo ne waɗanda suke tabbatar da ya kira mutane ne zuwa ga sunna dan haka duk wannan hayaniya Danfodo ya batta yo in ba haka ba tarika Qadiriyya ba ana kada mandiri ba to Danfodo ya ce wanda ya kada mandiri ya kira sunan Allah ya zama kafiri kuma ai na yi fara haka a cikin littafin Nurul Albabi dan haka jama'a gaskiya Danfodo ya bar duk wadannan abubuwa kuma ba daidai bane a ci gaba da dangantawa gare shi sai dai son zuciya ba haka ba ku karanta Danfodo cikin Nurul Albabi yace in ka buga mandiri ka ambaci sunan Allah ko kuma ka ambaci alqur'ani yace ka zama kafiri kafirin da hukuncin hukuncin musulunci ba sa gudana a kanka to yan Qadiriyya ku ba suna kada mandiri ba suna rawa suna kiran sunan Allah mai tafsirin Jamal hashiyatul Jamal alal jallalaini shi ma haka yace yace asalin wadanda suka fara buga mandiri maguzawa ne wadanda Musa wadanda wannan as-samiri na zamanin annabi Musa ya batar da su haka magana ta zo a cikin littafin al-madkhal cewa duk masallacin da aka buga mandiri a cikin shi ko an yi sallah a ciki Allah ba zai karba ba sai an rusa masallacin an kwashe kasar an kwakule fandisho an sake yi wa masallacin sabon ciko an zo an gina shi da wata sabuwar kasa sannan ai sallah Allah ya karba haka mai littafin madkhal ya fadi al-imam ibn al-hajj saboda haka wannan nan abubuwan da suke duk hayaniya ce jama'a Allah ya taimaka sun rubuta ne ba sunan yan mutsi mutsi kamar na dan Nazariwa Allah ce dan haka ku kwana cikin shiri dai akan wannan kowace ta tattala kudin mota zuwa tudun wada ku akwai wa'azi kasaitaccen wa'azi za a yi in Allah ya so in Allah ya kai mu zuwa ba dukuwa lokacin ne fa Allah ya taimake ni na gama gina Darul Hadith Hall za ku ga dabgegen ɗakin taro ne in Allah ya so da iya condition kina zaune sai ki ji su kawai mala ga wa'azi ga da yanayi mai daɗi insha Allah ka Allah ya ce muku iskan bayan din mun karanta su kamar yadda muke ce to wannan tace wai mace ce ta bacci da safe sai ta mafarkin ainihin jima'i daga nan kuma sai ta ga ainihin wani abu ya fito a jikinta azumin ta bai lalace ba sai dai kawai za ta je ta wanka ne wannan tambayar samari ma suna yin ta abin da ya dace shine sai ai kokari marasa aure sai ai aure ko insha Allah masu aure kuma to shikenan dai kun ji hukunci insha Allah wata sun ce kara ta kawo wai in aka ainihin rubuto tambaya anan aka ba da ansa sai wata ta ji ita ra'ayinta bai ba sai ta tafi gida tana ta cakaki tana ta cakaki ya ta magana ka zaka ba to dama addinin musulunci ai sai mai imani ko naga ce maka Allah ya ce annabi ya ce kuma in kaga cewa san zuciyarka bai daidai da wannan ba amma dai ya kamata kowane musulmi ya ji tsoron Allah Allah ya kiyaye wannan tace ina hukuncin ainihin mace mai al'ada ta shiga masallaci karatun alqur'ani bai halatta mace ta shiga masallaci ba tana al'ada sai in wucewa za ta yi ko kuma in larurar zama ya kama ta na za a koya mata karatu ko makamantan haka aka ce sai ta yi taimama dangane da karatun qur'ani kuma wannan babu laifi insha Allah za ta zauna ta yi ko da za ta rike alqur'ani ne wannan ita ce magana ingantacciya Allah madaukakin sarki ya taimaka ta wannan tana nuna cewa kamar su biyu ne a wurin mijin to ranar girki sai mijin bai shigo ɗakin ta ba sai ya shiga ɗakin ɗayar to wacin tana jin muryarsa tana jira har ta daina jin muryar shi har ta yi bacci bata san ya shigo ba haka haka a musulunci ba laifi to abinda ake cewa na farko tukuna dukkan namijin da yake da mata biyu zuwa sama da biyu ya ji tsoron Allah kada ya zalunci wata daga ciki in ya zalunci wata daga ciki zai tashi ranar alkiyama barin jikin shi guda daya ya shanye zai zama yana da paralysis Allah ya kiyaye ya shiga ɗakin matar da ba ranar kwananta ba in bukata ce ta kama babu laifi zai iya shiga amma ya sani da cewa kai yayi wani abu wanda zai zama magudi ne ko zalunci ga ita waccan in kuma har ya zalunce ta to ya nemi ta yafe mishi in kuma ba haka ba dai ya ji matsayin shi ranar gobe alkiyama ke kuma duk sanda ke gane an zalunce ki kake kokarin kwatar wa kanki haƙƙi ki zama mai yafewa in ba za ki iya yafewa ba to karki kokarin kwatar wa kanki fayyala abin ga Allah yafi Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah tambayoyin wato duk daban da lokaci ne wani lokacin a gida da ya kamata in yi nazarin wasu tambayoyin ne a gida ta ga wani rikicin kuma rikici gamji bari in karanta da harufan mai tambayar wannan ta ce na farko wai dangina ne dangin mijina ne suka ce sai na rinka zuwa musu taron suna shi kuma mijina ya karfafa maganar ya halatta je a bai halatta ki je ba domin zuwa taron sunar saban Allah ne a cikin littafin wasiqatul ikhwan litabyin dilalat wujub ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' na Sheikh Usman dan Fodio yace ku hana matan ku zuwa wurin taron suna da wurin biki haka dan Fodio ya fadi a cikin wasiqatul ikhwan to bai kamata shi mijin ya goyi bayan dangin shi ba kuma ma bai kamata ya bada dama dangin shi su rinka tsoma baki a cikin harkokin tsakanin shi da matar shi ba domin shi yake auren ki ba dangin shi ke auren ki ba wannan yana daga cikin mubinyar al'ada da ta yi tasiri a kasar Hausa Allah ya raba mu da ita wannan ta ce mace ce mijinta ya hana ta zuwa karatun malam Albani na dare ita kuma sai ta ce ba za ta ƙara yi mishi abin buɗe baki ba harfi ya batta ta wannan kullun idan an sha ruwa sai dai ya sha ruwa ya ci gada ta yace ya batta wato ya batta da Allah kenan to menene hukuncin wato idan mijinki yace ba za ki zo wurin karatun malam albani ba sai ki hakura ki zaman ki a gida in kina da kudi sai ki siya a cassette in ba ki da kudi sai ki hakura sai ki kama karatun da malamai suke na ahlus sunna gashi nan a gidan radio sai ki ji duk daya ne there is nothing special with karatun malam albani na malam albani ba na musamman bane ba sai kin zo ba domin sallah ma ta farilla abinda manzo Allah yake idan mace za ta je sai ta nemi izini mijinta yace ba zai ba ta izinin ta je sallah ba ba lalle bane balle wurin karatun malam albani da ba sallah farilla ba dan haka in ya hana ki sai ki hakura na daya kenan na biyu kin tabka mummunan kuskure da kika ki hada wa mijinki goda baki a'udhu billahi man ne ki koma ki roki mijinki hannu bibi cewa ya yafe miki